بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar Lahadi mun shiga daren Litinin wanda shine daren 4 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma ya dace da lissafin 16 ga watan Agusta 2026 daga wannan masallaci na jama'a a nan wato yankin zangon Shanu a sabon garin Zaria a Nigeria cikin wannan haduwa mai albarka insha Allah dan yi mu junan mu nasiha da tattaunawa wannan darasi na da ina yin alƙawarin shi ban samu halin cikawa ba so da dama akwai ƴan uwa waɗanda muka yi ta magana da su rana a saka rana sai kuma wata tafiya ta bullo mini ko a ukuran da mamantawa kawai ne mantawa kawai ne gazawa ta dan adam ina bada hakuri ina kuma bada uzuri kuma ina addu'a Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare mu baki daya nayi farin ciki da yanzu an ce wannan masallaci wato yana daga cikin wurare wanda babban malamin mu a Sheikh Malam Musa Sahabi hafizahullahu wara'a yakan zo ya bada darasi a wannan sati a wannan masallaci duk mako gaskiya nayi farin ciki kwarai da gaske Malam Musa Sahabi malami na ne da ya karantar da ni tsawon shekaru kuma har yanzu ina cin mure ilimin sa da tarbiyarsa kuma na san insha Allah ku kasancewa ku tare da shi wannan yana nufin cewa za ku ci muriyar ilimin sa da tarbiyarsa saboda ina ƙara jan hankalin ƴan uwa da kwadaitar da mu akan cewa mulazimci wato zama a gaban malamai irin waɗannan da kuma sauraron su da kuma wato koyi da abin da suke koya mana na ilimi da ladabi da sauransu Allah ubangiji ya samu dace an ba da matashiyar wannan tattaunawa da cewa kasuwanci mai riba haka ne ko kasuwanci mai riba tsokaci daga cikin aya ta 29 a suratu Fatir shine matashiyar wannan tattaunawa wato in ka lura da rayuwarmu a matsayin mu na ƴan adam muna guguriyo wajen ganin mun yi kasuwa mun zuba jari mun shiga cikin harkokin saye da sayarwa da hustling dan dai mu samu riba duk wanda yake da wani dan kuɗi a hannunsa masu yawa ne ko kaɗan duk wanda ya samu wata dama to shawararsa da shi da na kusa da shi da iyalansa shine ya za a yi istithmar ya za a yi investing domin ya samu riba arziki ya wukaka kudade su fadada jari ya karfi shi ma ya shiga cikin lissafin millionaires din da yake zama millionaire ba wannan abun kirki bane ko ya ce billionaires dan ya ka ce wannan millionaire ne to ya zama mai arziki amma yanzu millionaire bata ma kai zakka ba ko kusa da zakka ba ce so kuma so da dama sai ka tara kasuwancin ba riba ake ci ba wahala ake sha in ma an ci riba sai a neme ta a rasa Qur'ani kuma yayi mana ishara zuwa ga wani kasuwanci wanda yake da riba riba wanda ba ta da asara riba wanda take tana da tabbas a koda yaushe amma muna sakaci da shi shine abin da Allah ya ambata a cikin wannan aya mai albarka da muke so mu tsokaci a cikin ta dan wala Allah ta bamu guidance akan irin kasuwancin da ya kamata mu shiga wanda shi yana da tabbas akan riba da za a samu game da shi wannan aya ita ce fadin Allah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah yace liwaffiyahumullahu ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Allah yace innal ladina yatluna kitaballahi, lalle waɗanda suke bibikon littafin Allah, wa aqamus salata kuma suka tsayi da sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abinda muka azurta su, sirran wa alaniyatan a ɓoye da kuma a sarari. Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabu, waɗannan suna da yaƙinin sun shiga wani kasuwanci wanda babu asara a cikinsa. Allah ya ce cikon aya ta gaba ko liwaffiyahum ujurahum, don Allah ya tsara wannan lamul aqiba, Allah zai ba su cikakken sakamakonsu, wa yazidahum min fadlihi ya ƙara musu daga falalarsa, innahu lalle shi Allah ghafurun me yafiya ne, shakurun Allah me yaba aikin kirki. Wannan aya ɗan uwa masu albarka tana ɗauke da darussa da bayanai masu ƙayi waɗanda ya kamata ko da yake musulmi ya dinga bibikon su, wala Allah su taimaka mishi da yake kyawun shiri. Ubangiji maɗaukin sarki ya fara da ambaton abin da ya shafi karanta Alƙur'ani, sannan ya ambaci sallah, sannan ya ambaci ciyarwa, su ukun nan ya ce wanda duke neman kasuwanci na gari to ya duƙufa a kansu, sannan kuma ya tabbatar da cewa wanda duk ya wannan kasuwancin to Allah maɗaukakin sarki ya lamunce cewa zai karɓa ya ba da cikakken sakamako, sannan ya yi ƙari da falala a kan haka, sannan ya cike da cewa kuma shi Allah mai gafara ne. Ma'ana wanda ke yin wannan aikin ba wai ba zai yi kuskure ba, zai yi kuskure da haka Allah ya ambaci gafara, zai yi laifi, zai gaza, to Allah zai kau da kai wannan laifuffukan. Sannan kuma Allah shakuru ne, mai ma'anar shakur shi ne mai godiya a aikace. Don aka ce shukur abinda ake nufi godiya ta wuce da baka kawai, kamar yadda warin iyaye sai Allah ya ce a gode masa, a bautata masa, sannan a yi ma iyaye mai ne anishkur li wa liwalidayk, ma'anan ashkur da za ka yi wa Allah yana ya fi fa'i fiye da ma'anan alhamd, alhamd faɗa da baki udurcewa a zuciya, amma shi ashkur shi ne yin ibada, abinda Allah ya ce ka yi ka yi. Shi sa annabi ya ce wa Aisha afala akunu abdan shakura, saboda yana ibada ga Allah. Shi sa Allah ya bi annabi Dawuda ya ce innahu kana abdan shakura. To menene shukuri ke da zaka dinga iyayenka wai kullun ka ce kai baba na gode, Allah ya saka da alkhairi, inna na gode Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya ji kan iyayenki yadda kika rabu da iyayenki lafiya, Allah ya samu rabu da ki lafiya, wannan ma mai kyau ne, amma ba shine shukuri ba. Shukuri shine su gani a aikace yadda suka ma hidima kai musu, yadda suka tausaya ma ka tausaya musu, yadda suka kashe kudadansu a kanka ka kashe kudadanka a kansu, yadda suka damu da lafiyarka da abincinka da suturarka da wajen kwananka kai ma ka damu da nasu, wannan shine in kai haka ka gode ma iyayenka, shine Allah zai gani ya san eh ka gode, shine ma mutane za su gani duk sanda aka ce kai wani mai biyayya ne ga iyayensa, me yake nufi? Yana aikata irin wannan abubuwan ko ba wai kana nufin shi ai kawai mai faɗa da baki ne ce ka aiko na gode babanmu, wallahi babanmu ya kyauta da ya sa na makaranta mai tsada, amma baka bashi ko sisi bai ganin kuɗinka, duk wata buƙata ta shi baka biya, wannan gode da kake mishi kana ga za ta isa? Ba ta isa ba. Shine ma'anar ashkur. Wannan aya akwai malami cikin tabi'ai Mutarrif ibnu Abdullah ibn Shakhir rahmatullahi alayhi, kamar yadda zuwa cikin tafsirin al-Imam ibn Jarir al-Tabari yake cewa an ruwaito daga Mutarrib yana cewa hadhihi al-ayatu yana cewa wannan aya ayatul qurra annahu kullama marra ara ala hadhihi al-ayati qala innaha ayatul qurra in ya wuce wannan kara in ya kanta wannan ayace wannan aya falala ce ga masu karanta al-qur'ani haka yake kan fada Al-Imam Al-Qurtubi da yazo a cikin tafsirin sa ya kara yake cewa hadhihi ayatul qurra'i la'a limina la'a milina alladhina yuqimuna as-salata wa yunfiquna imma atahumullah yace wannan aya aya ce ta makaranta qur'ani al-alimina wanda suka san al-qur'ani al-amilina wanda suke aiki da al-qur'ani alladhina aqamu salata wanda suke tsaye da sallah yace fardan wa naflan sifarillahi nafila wa kadhalika al-infaq kuma suke ci da dukiyarsu haka al-imam al-qurtubi yima wannan aya take dan wa masu albarka dama shi al-qur'ani abinda ake so shine a dinga tintintini a cikin sa a dinga tadabbur kamar da Allah yake cewa afala yatadabbaruna al-qur'an am ala qulubin aqfaluha mutane ba za su tsaya su natsu su tintintini akan al-qur'ani ba koko an bame zakatun su ne an sa kwado a rufe kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati dan mutane su natsu game da ayoyin al-qur'ani wannan kokarin fahimtar sa aiki ne mai dimbin lada aiki ne mai gyara zakata aiki ne mai bude kofin alkhairi duniya da lahira a cikin hadisi Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu mutane da zasu hadu a cikin masallaci dakin Allah ya tuluna kitaballahi wa yatadarasulahu suna karanta alqur'ani kuma suna bibikon ma'anarsa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa nazala alaihimu sakina fati sai Allah ya saka musu da natsuwa wa zakarahumullahu wa ghashatuhumur rahma ashe rahma ta bishe su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma sai Allah ya ambace su game da a cikin wanda suke tare da Allah wa hafatul malaika malaiku kuma su lullube su da fukafukan su ko har ma a wata riwaya dake cikin abin nan sunan al-kabir na Imam al-Baihaqi da sunan al-kubra ta Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har ma Allah yace malaiku ku sheda dukkan gafarta musu wasu malaiku su ga anya wannan gafara ya Allah bata yawa ba ya za'i kai wannan kudin goro alhalin akwai wani wani mai kasasaba iri kaza wani mai laifi iri kaza wani daga laifi ma ya taho wani a wurin ma ba karatu yake sarara ba Allah yace ku sheda dukkan gafarta musu gaba daya wato zama a inda ake bibikon alqur'ani falalarsa ta musamman ce to Allah ubangiji samu cike wannan falala a takeice al-imam as-sa'idi abdurrahman ibn nasir as-sa'idi ya ma wannan aya wata fassara mai kyau kuma takaitacciya da nake so na karanta ma ƴan uwa wani sashi da abin da ya fada malam sa'idi yake cewa bayan da ya kawo ayan cewa innal ladhina yatluna kitaballahi yace ay yattabi'unahu fi awamirihi wa nawahihi ma'anan karatun alqur'ani ba wai zallan karanta lafazin sa ba yace suna karantawa kuma suna bin dokokin umarnin Allah suna bin dokokin hanin Allah wannan shine haqqat tilawati kenan karatun qur'ani na gaskiya shine ka karanta kuma kai aiki da abinda alqur'ani ya fada na dokoki inda Allah ya ce ayi kai masa bata inda Allah ya ce a bari ka bari gabaki daya yace fayatrukunahu fi awamirihi fayumathilunaha wa fi nawahihi fayatrukunaha suna aikata abinda alqur'ani ya ce aikata su ba abinda ya ce a bari wa fi akhbarihi sannan suna bibiyan labarai kisoshin alqur'ani fa yusaddiqunaha sai su gaskata duk abin da alqur'ani ya bada labari duk abin da alqur'ani ya ce ya faru da wanda ya ce zai faru nan gaba sai ka gaskata gabaki daya labarin annabawa labarin al'ummomi, labarin al-kiyama da sauran labaran da Allah ya bayar a cikin Al-Qur'ani, ka gasgata su ga baki daya. Yace wai ataqidunaha, kuma ka kudurta cewa gaskiya ne. Wala yaqumuna alaihi ma khalafahu min al-aqwali, wala yuqaddimuna alaihi ma khalafahu min al-aqwali, kuma ba za su gabatar da wani abu da ya saba wa Al-Qur'ani akan Al-Qur'ani ba. Wayatlunahu aidan, wayatluna aidan al-fazah, sannan kuma su dage wajen tilawa, karanta lafazansa, maimaita lafazansa, kullun suna cikin karanta Al-Qur'ani, kullun suna cikin neman ma'anarsa, kullun suna cikin aiki da shi. Yace bi dirasatihi, suna karanta shi, wa ma'anihi, da kuma ma'anarsa, bi tatabbu'iha, suna bibiyanta, wastikhrajiha, da fitar da ma'anolinsa. Malam sai yace thumma khassa min at-tilawati ba'da ma amma, to da yace at-tilawa mun ji malam asiri yace at-tilawa ita ce duka aikin da Qur'ani yace, kuma sai aka kebance wasu ayyuka aka ambace su daga ciki, kamar mene? As-salata, ya ambaci sallah, allati hiya imaduddin, saboda sallah ita ce ginshikin addini, wa nurul muslimina, ita ce haske ga musulmi, wa mizanul a'mali, ita ce ma'aunin ayyuka, wa alamatu sidiqil islami, kuma alamar gane gaskiyar musuluncin mutum. Abu na farko da za a san da gaskiyar mutum yake musulunci shine ya fara sallah, ya zama yana sallah, ya zama yana tsaye da sallah. Da za a zo ai ana cigiyar wani da ake so a bashi aure a unguwar nan, aka ce to gaskiya saboda Allah dai ba a san masacin da yake sallah ba da unguwar nan, da fata to ba wanda zai da mutumin kirki ne, sune su kai mutum banza, inda shari'ar musulunci ake yi ma kashe shi za a yi wata kila. Ko mun gane da zaran an ce dai sallah, ko ba a san inda yake yin sallah ba, saboda sallah ita ce hasken musulmi, ita ce alamar gaskiyar imaninsa, ita ce tushen addini, ita ce kuma ranar alkiyama idan ta cika komai ma sai a kyale. Sai aka ambace ta, aka kebance ambatanta saboda muhimmancinta. Sannan ya ce wan nafaqata, kuma ya ambaci ciyarwa, alal aqari, ciyar da makusanta, iyalai da ‘yan uwa da sauransu, wal masakin, da ciyar da talakawa, wal yatama, da ciyar da marayu, wa ghairihim, da wasunsu, minaz zakati, ciyar da su daga zakata farilla, wal kaffarati, da ciyar da su ta hanyar kaffara na zihari ko na rantsuwa ko makamantansu, wan nuzuri, da ciyar da su ta hanyar aikin alwashi da mutane suke yi, was sadaqati, da kuma ciyar da talakawa ta hanyar sadaka ta yau da kullum, sirran wa alaniyatan, Allah ya ce ciyar wannan a ɓoye ko a fili. Sidi ya ce ya'ani fi jami'il awqat, ya ce ma'anan ciyarwa a ɓoye da a fili shine a duk lokacin da ya kamata ka ciyar ka ciyar, a duk sanda aka nemi ka bayar ka bayar. Ma'ana a cikin masallacin nan idan liman ya ce jama'a muna neman taimakon kaza, to ka ɗauka ka bayar alaniyatan kenan. Sirrin kuma haka ne, kawai kace liman idan akwai wata bukata a gaya mu, ga wannan kuma a sa a kuɗin masallaci, haka sirrin kenan. Wani ya zo ya roƙe ka, ya kawo maka bukata a gidanshi, a gidanka, kana da shi ka bashi alaniyatan kenan. Wani wanda bai tambaye ka ba, kai tunanin yana bukata, sai kawai ji ɗirin a ofe ɗin shi, ofe ba lamba wai kuwa bane yanzu, ba sai ka tambaye shi akan ba, kana gwada kan tana kan ofe ko sai ka tura mai, kaga sirran kenan. Sirran wa alaniyatan, a ɓoye da a sarari, ko da yaushe ka dinga ciyar da dukiya. Allah ya ce irin waɗannan yarjuna, ma'ana yarjuna bi zalika, wannan aikin da suke suna fata ne, suna sa rai, suna yi ne saboda wannan fatan, tijaratan, wani irin kasuwanci aka kawo shi da nakira don girmama shi, lan tabura, wadda ba za ta taɓa yin asara ba, babu fasadi a cikinta, babu ɓarna. Albu shi ne alkasad, ni wannan kasada ɗin nan ko daga nan aka dauko ta ne, ganin ce kasada, wato shiga wani tsautsayi ko, to shi ne babu kasada a cikinta. Ka ku ga duk wani kasuwanci da za ka yi a duniya akwai wani amount of risk da yake ciki, galibi ma da gwargwadon yawan risk ɗinka, da gwargwadon yawan tendency ɗin samun ladanka, ban samun ribarka. Duk mutumin da bai iya take risk, to ba zai iya kasuwa ba. Ba wa shi ya ce hannun da ya kirga lada riba, wata sai ya kirga faduwa. to amma banda na Allah shi wannan shi babu faduwa kwata kwata yarjuna tijaratan lan tabura min ajli saboda mene da annaha min a'ala tijarati wa afdaliha saboda shine kasuwanci mafi daukaka mafi daraja saboda a cikin shi akwai ridallah akwai samun yardar Allah a cikin shi akwai alfauz bi jazili thawabihi samun lada a wurin Allah mai yawa da haka kuma akwai annajata min sakhatihi wa ghadabihi kuma za a tsira daga fushi da azaba Allah wannan sai sai yake cewa wa hadha fihi annahum yukhlisuna fi amali da aka ce yarjuna tijaratan lan tabura wannan a ciki akwai alama suna yi da ikhlasi dan sharadi ne sannan za a samu wannan ladan dan Allah kawai suke wa annahum la yarjuna biha min al maqasid al sayyi'a wan niyyat al fasida shay'an ba su da wata mummunan manufa ba su yi dan a gani ba su yi dan a ce sun iya ba su yi dan a ce su masu kyauta ne ko dan a ce sun fi kowa tsoron Allah zuwa masallaci da suke akan kari ba suna yi ne dan mutane su gani ba kyauta da suke da sadaka da ayyukan alkhairi ba suna yi ne dan suna tana nan gaba za su takara dan a ce ai da mutanen kirki bane ba suna yi ne dan suna tana nan gaba za su nemi wani mukami dan a ce a ai wani yana da kokari duk ba wannan bane kaga ba irinka ta yan siyasa bace ba irin sallar yan duniya bace akwai wanda sai in ya fara nema aure ne zai fara yin sallah a cikin jami saboda ya san nan gaba kana za a tambayi liman a ce a ba da shaida akan shi a ce ai sheke kira mana sallah ma wata nan babu ladan to in ba dan Allah yake ba duk wannan ladan ya lalace babu shi yarjuna tiratan lam tabu ubangiji ya ce yayi musu wannan tsarin ne saboda ya ba su cikakken ladan su kuma ya ƙara musu akai domin Allah idan kai aikin alkhairi Allah yana ansan wannan aikin alkhairin da hannun dama thumma yunanniha li sahibiha sannan kuma ya tare nan ta kamar ce kamar yadda ɗayan ku yake ranan bishiya in ya shuka ta nabi ya ce hatta ta kuna mithlal jabali wannan ya karma sadaka sai ta yi yaukaka ta yi girma kamar katon dutse kaga shine falala Allah din kenan in wa masu albarka mu dubi wannan aya da irin gwabin da ke cikin ta kuma zaka ga abubuwa ne masu sauki da kowa zai iya yi baka buƙatar sai an yi jayayya da kai ko an yi rigima ko an yi takara shi dadin aikin lahira kenan dan wani bai tare na wani a duniya ne abinda wani ya samu wani ba zai samu duk abinda wani yake so ya samu zaka ga is competitive mutum ɗaya ya samu ɗaya ba zai samu ba amma na lahira babu competition ta hanyar wani zai tare maka dukkan mu nan za mu iya yi mu tsira ba tare da kowa ya ji haushin kowa ba tare da wani ya yi hasara da kowa ba amma kaga yanzu aikin duniya yanzu kamar limanci dole sai dai makura ɗaya zaka shi sa sai wani ya ji haushin wani ana neman kansila a unguwar dole hakura ɗaya ne zai yi ana neman auren wata yarinya dole hakura mutum ɗaya ne zai aure ta ba haka bane in aka ce za a kawo tallafi za a gina bohol to dole makura ayi a kofar gidan wani shi kadai to aikin lahira shi ba haka bane kowa zai iya yi lahira ta da fadin da kowa zai samu ba wanda ya tare mai duka wannan karatun da mu ake yin shi to sai mu tsaya mu ga jama'a wani fa'ida za mu ci daga wannan aya ta yana za ta gyara mana rayuwarmu wannan aya malamai suka ce tana magana ne kamar yadda muka ji akan wani model na kasuwanci da ba a taba ganin irin shi a duniya ba duk yanda wani expert zai zo ya nuna mana wani kasuwanci ko wasu ma'aikata ko wata hukuma ta yi maka wani wata kwangila ko wani banki su ribace ka su ce bari su baka bashi kai wani kasuwanci duk wannan garari ne bai da tabbas hali mafi kyau game da wannan shine ka yi kasuwancin ka ci ribar ka yi arzikin sannan kuma ka sha wahalan kula da arzikin kai da shi a rasa waye bawan wani ƙarshe ko ka tafi ka bashi ko kuma shi ya tafi ya baka wata rana a dinga labari a ce wani fada ba wanda ke shi arziki a garin nan shi kaga mai zin da Allah ya mai da shi ko kuma kai ka wuce a ce ai ko wani har ya mutu ba mai kuɗi yin shi a garin nan ba kuma da ya mutum ba a kabarin shi babu alamar cewa shi mai kuɗi yadda aka kawo kabari aka za mu shi irin alawar da aka sa kowa kan labi shi sai kuma sakamako da zai bi shi akan wannan dukiya a lahira to kaga ashe duk wani kasuwanci da zaka yi a duniya to yana da koda yana da alheri kuma yana da wani abu wanda damuwa ce yana da wani abu wanda yake farashi ne zaka biya wataƙila in ka gama kasuwancin ka tara dukiyar kai aikin gwamnati kai kwangila ka tara dukiya kana fatan zaka fara cin duniya ka da tsinke sai kai ka ji baka da lafiya shekara ka 50 da kadan yanzu ko 60 galibin mutanen da suke kudi ai sai sun yi shekaru suke kudi kudin da za a kira kudi na gaske ko inde ba gado bane ko na tsautsayi da ya ka kadan shekara 25 da kudi sai akalla zaka ji ya wuce 40 ya wuce 50 to abin da ya ciwo a baya ba zai ci shi a gaba ba ana nan sai a ce bai da lafiya kullun sai an mai allura sannan yake iya bacci ulsa ta huda shi likita ce ka daina cin jannama yace ka daina cin mangyada likita ce kaza wani matar shi mata sunna bai iya zuwa gare ta sai an mai allura kullun yana asibiti in kudin sun kai kudi yana asibitin kasar waje idan dan umurin tare ka kullun yana jalle ba shi asibitin jama'a ba shi asibitin samaru ba shi na sabon gari wata na ce ya kai ka tafi na shika ya fi girma ka je ai ta ma tambayoyi kamar a kabari ko a kabari ba za ka kusa tambayoyin ba karshe dai kuma hakuri kai za su baka sai ta je ka shaka ba za su ba daga ce maka wai Allah ne yake warkarwa tun farko ma da ka tsaya Allah zai warkar da kai da ka huta ka zama cikin wadannan 70 da aka ce ko la yastarquna wala yatatayyaruna wa ala rabbi matawakkalu ko kuma a ce ma lafiyar kalau din Allah ga dama sai ya jarabce ka da wasu ma'aikata karkashin ka ko ƴaƴanka suna maka sun mafi ka san kuɗin su kashewa kai suke so su kai kuma saboda ka san wala zuba ka so a kashe ai ta ji dali da kai ai ta rigima da matarka da ɗanka da ƙaninka su jin haushin ka ba ka so maka ga an kira ka a waya da ka ga lamba ga cikin wannan mayin nan ne wallahi mai shege roƙo ƙarin babanka ne kuma ba amma ya takura maka da roƙo wannan ma ishe ka musiba duk sanda kayanka suka baro Lagos kafin su iso Kano kana cikin tashin hankali mota za ta iso lafiya custom za su rike container nan ko za ta iso lafiya ko za a yi hatsari ko direban ma zai sace wasu kaya wannan ma ishe ka musiba abubuwa da yawa ire-iren suna nan da yawa a cikin kasuwancin duniya za ga dai su talakawa suna ganin wannan attajiri fa yana cikin alheri suna cewa ya laitana mithla ma utiya qarun innahu lahu hadzin azim haka mu talakawa muke cewa wallahi wani ya more fa shi ai Allah ya riga ya sallame shi kaji fa a duniyar na kunda Allah ya sallama ko ya ce ya shakwana to barawo ne zai shakwana amma shi ya san cewa damuwar da yake ciki bata gaza gabo da talaka yake ciki ta talaucin shi ba kisa Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khayri fitna wa nablukum bisharri muna jarabta ku da sharri wal khayri shi ma shi kanshi al khayri mai alkhairi arziki wa innahu li hubbil khairi la shadid dan wa masal barka amma shi wannan kasuwancin da Allah ya gaya mana to babu asara a cikin sa mai jarin da kake bukata shine abu na farko da aka ambata yatluna kitaballah shine jarin ka baka bukatar wasu miliyoyi baka bukatar bashin banki baka bukatar wata ciwa baka bukatar komai abinda kake bukata kawai shine tilawatu kitabillahi ana al-layli wa atrafan nahar ka tasa qur'ani gaba ka koyi karatun sa ka san ma'anar sa ka san fassarar sa kai tadabburi a cikin sa kai aiki da dokokin sa in Allah ya sa an buƙaci ka karantar da shi ka karantar da shi me Allah ya annabi ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama khairukum mafi al-khairi a cikin duk mutane shine wannan wanda yake meye wanda ya tasa alqur'ani gaba da karantawa da bibikon ma'anarsa da fassarawa da aiki da shi yana daga cikin abin da zai ba mu mamaki ɗan uwa masu albarka kamar da wasu malamai suka ce daga cikin alamar mutum yana asaran lokacinsa da jarinsa shine a ga bayarwan shi da alqur'ani kamar da daga cikin alamar asara a ce kana da kuɗi ka aje su ne kawai ci kai kake ce ka gaji koda miliyan nawa ne a gun babanka ko mahaifinka ko wani makamancin haka kace ai riba kasuwar da zan yi kawai ka aje kullun ka diba ka kashe kullun ka bayar a sema kaza a canza kaza a yi kaza a yi kaza in Allah ya so rana ta fito ta fadi rana ta fito ta fadi sunan ka matsiyaci wataƙila cikin shekara 5 ko 10 zaka dawo kamar yadda aka haife ka aiwa wallahi akhrajakum min darikum la ta'lamuna shay'an wala tamlikuna shay'an aidan haka zaka dawo to haka duk wanda yake ga Qur'ani tare da shi ga masu kallon alqur'ani a kusa da shi amma ba ruwan sa. Dan uwa, mu yi wa kanmu wa'azi, mu yi wa kanmu hisabi, kowa ya tambaye kansa me ya alaka ka da alqur'ani. Idan ana so a gane wata irin alaka ke tsakaninka da Allah, to a kalli alaka da ke tsakaninka da alqur'ani. Da karatun alqur'ani tun daga kan tilawarsa da tadabburinsa da bin dokokinsa da aiki da abin da ke cikinsa, farkon hanyar cin riban nan shine riƙe alqur'ani. Sannan farkon hanyar asara game da wannan aiki na kasuwanci mai riba shine watsi da alqur'ani. To alqur'ani shine jarin wannan kasuwanci, abu na farko kenan. Sai kuma rukunnan kasuwancin, wato bayan da kana da jari shine alqur'ani, to me zaka saya, me zaka sayar? Ayin kana so ka yi shirka kasuwa ko dole kai tunanin to me zan fara kasuwancin shanu? Zan fara tunanin sunan shi zangon shanu misali, ko ko zan shiga noma ne, ko ko crypto zaka shiga, ko zaka shiga real estate, ko zaka fara zuwa kana kai abin nan ridi da barkono da albasa kana kai yamurai a Asaba da Patakol, ko gwanjo zaka je ka saro daga Jos, wanne zaka yi? Dole zaka yi dole kasuwanci, sai ka duba wanne zaka yi, gwargwadon karfinka da iliminka da bukatun irin al'umma da kake rayuwa cikin su. To wannan shine rukunin sana'arka. Shi wannan kasuwancin ya da rukunai guda uku, su ne aka ambata: sallah, dangantakarka da alqur'ani, da dangantakarka da bayin Allah. Silatuka billahi ita ce an tsari kitabillah, dangantakarka da Allah. Silatuka bi ibadatillahi, dangantakarka da ibada Allah, shi ne aka ambaci sallah a matsayin misali. Wasilatuka bi ibadillahi, dangantakarka da bayin Allah, shi ne aka ambaci ciyarwa. Da haka ka karanta alqur'ani, ka yi sallah, ka taimaki bayin Allah, dama kuma bauta Allah gaba ɗaya ta haɗa ka waɗannan abubuwan ne. Gyara tsakaninka da Allah, da gyara tsakaninka da bayin Allah. Gyara tsakaninka da Allah shine tauhidinka da sallarka da azuminka da sauran wajibinka. Gyaran tsakaninka da bayin Allah shi kuma shine mu'amala mai kyau da su, taimako, sadaka, ciyarwa. Idan ba ka da wannan fa, mafi karanci shine magana mai daɗi. Mafi karanci fiye da wannan shine sakin fuska. Mafi karanci fiye da wannan shine ka cire wani datti daga kan hanya. Shine annabi yake cewa khairun nasi man yanfa'un nasa, mafi alkhairin mutane mai amfanar da su. Da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairi cikin mutane shine wanda yake cakuɗaɗɗaniya da mutane kuma yake haƙuri da su. Man yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahu. Dan uwa masu albarka, wannan shine rukunnan kasuwancin. Wato kasuwa ce mai fuska uku: fuska da ta shafi alaƙarka da Qur'ani, fuska ta shafi alaƙarka da sallah, fuska ta shafi alaƙarka da bayin Allah. Wannan triangular din shine kasuwanka. Kamar yadda ka san, galibi mutanen duniya ai da waya ga mutum ne yake kasuwanci guda ɗaya, ko zaka yana yin kaza, yana yin kaza, yana kuma yin kaza. Kuma irin ma'aikatan gwamnati muna yin side hustling da ake cewa, ana aikin gwamnati kuma ana wasu ana buga-buga. Sai a ce kasuwa ɗaya ba ta isa, ba haka ba ne? Abu na gaba shine, to meye sirrin wannan kasuwar? Kowane kasuwanci yana da sirri. Duk wani ɗan kasuwa yana da wani sirri da ba kowa ya sani ba. Da haka wanda zai cikin kasuwa sai ya dinga mamakin mata yana ake samun kuɗi a wannan kasuwar. Sai ga mutum da wata irin rumfa wanda za ka iya kukan kura ka tashi da ita, amma sai ga a ciki yake ci, yake sha, ya yi gida, ya aure da 'ya'yan shi, yana rayuwar shi kuma cikin rufin asiri. Sai ga mutum yana yau da wani ɗan faranti, yana sai da wasu abubuwa, ko ya kasa wasu abubuwa a ƙasa. Sai ka ga wata mata tana soya ƙosai da dankali da awara, amma a cikin haka ta rufa kanta asiri da 'ya'yanta, duk sun gama karatun boko, wasu sun yi AB, wasu sun yi FC, wasu sun yi BUK, wasu sun yi kaza, duk a ciki ba ga kabilan da suke yi ba to saboda kasuwa tana da sirri to wannan kasuwancin da ake magana anan yana da wani sirri sirrin nan shine a cikin lafazin yarjuna tijarata komawa ga Allah a wurin Allah kai ake nema shine ikhlasin ka da sanya kyakkyawan tunani game da alaka ka da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ga wani mara lafiya yace ya kake jin yanzu yace ina fatan rahama Allah ina kuma neman gafararsa game da zunubaina manzo Allah yace babu wanda zai game da Allah da irin wannan raja'in face Allah ya bashi abin da yake nema ya tsare shi kuma daga abin da yake tsoro kamar da yake so kullun ya zama a wurin Allah kake nema ibadan nan da kake yi ta sallah Allah kake nufata ciyarwar nan da kake yi a wurin Allah kake neman ladanta Allah ya ce masu ciyarwa la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman wato lada a wurin ku ba kuma ma neman wancan shukur din wato kamar yadda din kana ciyar da ƴaƴanka da matanka da sauran mutanen gidanka da kullun kake ba su abinci kai dai kana ba su ne kawai saboda Allah ya daura maka baka fatan wai a ce sai an wayi gari kai sun ci da kai wani uba ne yake ma yayin shi kayan sallah da abincin yau da kullun da kudin makaranta wanda kullun yana ga musu cewa fa ina fa ba ku bashi ne fa ina jira ne ku ba ku tashi ku yi abin da za ku ci da ni ai ba uban da yake wannan tunanin in hakan ya samu riba kafa ce ko amma bai samu ba akwai wanda ma ƴaƴan shi sun girma yana ci da su sun girma sun balaga sun yi aure ya ci da su ya ci da iyalansu wani yayin ma ƴarsa aure ya ci da ita ya ci da mijinta ba ra samu haka ba ya taimaka mata ya taimaka wa mijin randa mijin ya rasu ko suka rabu ya ci gaba taimaka mata da jikokin shi duka duk wannan yana yi ne dan mene yana neman wato lada a wurin Allah to haka ake so ya zama sanda kake wannan ciyarwa sanda kake wannan ibada ya zama cewa a wurin Allah kawai kake nema ka zama kana da yaqini da alƙawarin nan da Allah ya cewa zai bayar zai amsa Allah ya ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan wa zai bai wa Allah bashi mai kyau Allah ya ninninka masa ninkin baninki Allah ya ce man ja'a bi hasanatin falahu asharu amsalha wallahu yudha'ifu liman yasha wanda yazo da aiki mai kyau mafi karanci Allah ya bashi 10 irin wannan aikin kuma Allah yana ninninkawa ga wanda yaso zuwa 70 zuwa 700 zuwa 700 zuwa malala gashin tinkiya saboda wannan yarjuna tijaratan lan tabur yarjuna din nan to shine sirrin kasuwancin nema a wurin Allah sannan Allah ya mata kasuwancin take yace lan tabura babu kasada babu fasadi babu rashin cin riba babu abin nan liquidation a ce an waye gari company yayi liquidating shine iflas company da dama sai sun daga kana ko sai a neme su a rasa sun rushe kenan yayi liquidating sai dai kuma aje ana neman masu shares su tabi NDC ce ko wace ce NDIC ko NDC kam jami'an siyasa ne ko NDIC ko wace take da suna tabiya ka hakkin ka ko wani abu makamanta haka to babu liquidating a ciki babu rushewar company babu kuma wato yanayi na a ce an samu competitors da kasuwa ta yi ƙasa ko an daina yin irin wannan products din da ka yanzu dole ka canza kasuwa wani da yana sayar da yogurt yana sayar da kayan daɗi shikenan sai a waye gari yanzu da mutane suna cikin wahala wani sha wani yogurt sai ga kuma pure water dole kuma sai da pure water a kamfanin in ba ka ba a shan yogurt ko dan sai an ji daɗi ake shan yogurt wani da yana sayar da kaji ana cin kaji sosai saboda ana samun kuɗi yanzu ake cin kaza sai ka ga kuma sai da gurasa sai ga tukubata kuma wani sai da gurasa saboda an samu canjin yanayi to wannan kasuwancin babu wannan canjin yanayi kullun yana ci kullun sannan babu irin inkifadul arbah riba ta yi ƙasa kasuwa da yawa da mutane suke akwai lokacin da ake cin riba da yawa wata rana kuma kawai sai riba sai ta yi ƙasa sakamakon wani yanayi wani circumstance ko tashin farashin wasu materials da ake amfani da su wajen yin kasuwa ƴan shekarun baya manoma wani kuɗi ne ba su samu ba. Zamanin shugaba Buhari, wani kuɗi ne manoma ba su samu ba, sai da kowa ya koma noma. Masara ce, shinkafa ce, riɗi, duk abin da ka taɓa kamar ka taɓa zinariya. Manoma da yawa sai su je su saida buhuna kawai su tafi Makka, su canza gida, su ƙara aure, manoma suka zama suke da ƙasa. Kamar yanzu ina suke? Allah ya juya yanayin shigo. Aka annabi ya ce, wata rana da aka yi tsere da taguwar sada, kullum aka yi tsere sai ta tsere ma kowace taguwa. Har nan sai wani ba ƙauye ya kawo wata horarriyar taguwa, sai ta tsere taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabai ba su ji daɗi ba. Sai annabi ya ce, kwanta da hankalinku. Ya ce, ma rafa Allahu shay'an illa khafadahu. Babu abin da Allah zai ɗaga sai kuma shi da Allah ɗin ya yi ƙasa da shi. Wannan yana cikin sunnar Allah, saboda uluwi ya tabbata ga Allah, uluwil qadari ya tabbata ga Allah. Duk wani abu da ya tashi, ya tashi sai ya yi ƙasa wata rana. Yace wa kam qadra aina min jibalin wa dawlatin alat thumma badat musri'ina wa zabi. Gwamnatoci da masu ƙarfi da sarakuna guda nawa aka gani wanda suka yi sama, suka yi sama, aka ji labarinsu. Mutane suka sauka, suka faɗi, suka zama a labarinsu. Ko da mutuwa, ko da karai arziki, ko da ƙarewar mulkin, ko da tsufa, ko da adena yayin irin wannan arzikin da kake da shi, sai dai sai ya zama dai ba a ambatanka, sai dai ambatan Allah kawai. Sai kuma Allah ya ɗaga wani, shi ma wani Allah ya bashi wani aran lokaci, ya yi nashi zamanin, shi ma Allah ya kawo da shi, Allah ya kawo wani. Alamar jarin Allah ke fata a haya'an wa amuwata. To da haka, kasuwancin duniya shi ne yake da wannan jujjuyawa. Wata rana ana yi da kai, a daina yi da kai. Wata rana kai ke da riba, a daina yin naka. A nan zari yanzu za ka iya kwatanta wannan akan kasuwanci da yawa, wanda da ya yi tashe, wane shi ne mashahurin mai biredi, wane shi ne mashahurin mai nama, wane shi ne mashahurin mai kayan miya, wane shi ne mashahurin mai gina gidaje ya bada haya, yanzu ba shi ba ne. Wane shi ne mafi shaharar ɗan kasuwa da aka sani a harkar shanu, yanzu ba shi ba ne. Wane shi ne mafi shaharar ɗan kasuwa da aka sani mai sai da ƙyalle, yanzu ba shi ba ne. Ko yana raye ko ba ya raye, ko yana da arziki har yanzu ko kuma ba yi da shi, ko kuma ya ma shuɗe ya zama cikin fi kitabi la yadullu rabbi wala yansa. ƴaƴan shi ma da magadan shi abin da ya bari ma sun ɗaiɗaita shi babu saura. Gidan ma ya zama fatilka masakinhum lam tuskam min ba'din illa qalil wa kunna nahlul warithin. Gidan ma ya zama kufai. Wataƙila gidan shi da irin gida ne wanda aka gina na yayi abin kallo, yanzu babu wanda ke kallon shi a madan gidan ƴan gayu. Da ana zuwa daga Angoni ana kallon gida ce, ji gidan da Alhaji Wale, yanzu kuma babu wanda ke kallon shi. Gashi nan a tsaya ma ba a yayin irin shi, ya zama na ƴan ƙauye. To wannan na duniya kenan, amma na lahira da Allah ya ce lan tabura, babu asara, babu kasada, babu rushewar kamfani, babu saukar farashi, babu ƙarancin cin riba da sauransu. Haka za a ci gaba da cin wannan riba tun daga kabari har lahira. To wannan shine ake cewa ar-ribhul ilahi, cin riba da Allah yake bayarwa shine sakamako ninki biyu. Sakamako na farko da Allah ya ce li yuwaffiyahum ujurahum, Allah zai ba su cikakken ladansu. Shine Ibn Mas'ud yake cewa kar ku damu da kirga aikin ladan da kuke yi, Allah zai kirga muku kuma ba a cuce ku ba. Ba kamar irin bankuna nan da dole sai kana duba kuɗaɗen ka kana ganin nawa ne, nawa suka kwasa, nawa suka dawo da shi. Irin banki na da ake yi kana duba leja, ko kuma yanzu kana duba alert, saboda kai da su ana wasa mage da ɓera. To na Allah ba haka ba ne. Allah komai za ka ganshi intact, wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Duk abinda mutum ya aikata zai ganshi tas, zai ganshi intact. Sannan kuma mataki na biyu shine al-fadlu, sai kuma Allah ya ƙara akan abinda kai, saboda falala Allah da baiwarsa da rahamarsa. Allah zai ce a ƙara, a ninka, a ƙara ninkawa. Allah ka samu samu. To wannan shine ribar da Allah yake bayarwa. Kaga ya saba da ribar da mutane za su baka. Inda mutane su idan kuna kasuwa, idan suka san ga ribar da zaka ci ma sai sun nemi su rage riba. Ba haka bane? Idan kai dillali ne kana saida filaye, in zaka ce nawa ka saya, kai taya kawai. Taya kawai, kasuwanci sirri ne. Saboda in aka san cewa wannan filin miliyan biyu ka siye shi, inda aini a baka miliyan uku sai ce to kai ka shi da 500 mana ba kai ko kai baka da godiya Allah ne. Kwarai da gaske idan kana sai da wannan abu a shagon ka san cewa ka siyo shi a Kano 150, to wani saboda rashin imani ba zai baka 200 ba, sai ce 170 zai baka. Daga nan ga ƴan kasuwa daga cikin sirrin shine ba sa fadan nawa suka siyo, ba sa fada, sai dai kawai su ce kaza zaka biya nawa ka taya, sai in yaji kare da muka kwarfe shi sai ce wallahi babu siyo a haka nan sai zune zai fada maka ya ce ai ni ba ban same shi a haka ba, nawa ka same shi a kai dai taya, ai zai ba zai fada ba, ai ba zai fada maka nan siya ba. To kaga amma shi na Allah shi ya fada ya ce duk wanda ya kaza zan bashi ribar kaza, kuma in ka ci gaba dai kuma ya ƙara maka. Jama'a ba wannan ne kasuwancin da ya kamata mu ba da himma wajen yin shi ba? Wannan kasuwancin shi yake da tabbas shi ya shafi rayuwar mu ta har abada. Wannan dai nufin ba zai kasuwancin duniya ba. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Amma dai wancan shine mafi muhimmanci, mu bashi muhimmanci ya zama kamar da Annabi yake cewa ni a duniya abin da dauki kaina kamar mutum ne matafiyi wanda ya ji rana ya gaji da tafiya ya sauka daga kan abun hawansa ya samu inuwa yana hutawa, da ya gama hutun nan zai ƙara gaba saboda ya kalla abin da ke gaban shi. In aka shiga mota a tasha tana cika fasinjar fara ce madreba malam mu tafi da Allah kuna bata mana lokaci saboda inda zai je ne kai a gaban sa, da an tsaya an yi sallah ko an tsaya an ci abinci nan da nan za a ce a zo a tafi a tafi a tafi. To haka Annabi ya dauki duniya kawai wani transit position, wani wuri na yada zango da zai ci gaba da tafiyarsa ya tafi lahira. To mu dauki duniya a wannan mataki, sai Allah ya cike ayar ayoyin da sunayensa guda biyu, da sunaye guda biyu cikin sunayensa. Kashi mana ya aka take kan ringima a sunayen Allah guda biyu waɗanda suke da alaka da mauƙifin shine innahu ghafurun, Allah ne gafara, ne gafara mai yawa. Ghafur alawdun fa'ul cikin sifatul mushabbaha aw zanatul mushabbaha, wato ghafurun ala taqsiri ibadihi alladhina yatluna kitaballahi wa yuqimuna salata wa yunfiquna. Waɗannan bayin na Allah da Allah ya ce su ne masu neman kasuwanci mai riba, suna sallah, suna karanta Qur'ani, suna aiki da shi, suna ciyarwa, to bi dabi'atil hali za su samu tawaya a cikin ayyukansu, za su yi kurakurai, za su yi laifuffuka, za su samu fusgar shedan, za su samu son zuciya, ba za su rabu da wannan ba domin tsari na Ubangiji. Amma sai Allah ya sa wa kanshi kaida cewa zai gafarta musu, shi sai ambaci ghafurun ana, wato ba wai ma'asumai ne ba za su yi laifuffuka ba. Sannan shakurun, sannan ɗan wanda suka yi ɗan kaɗan Allah zai yaba ta hanyar ninninka musu lada, a bisa fasarar da muka yi ashukur cewa yabo ne a aikace. Allah a matsayin shi na ashukur zai yaba ya karɓi ɗan wanda aka yi, domin duk wannan aikin da ake faɗan za mu yi ake kiran mu zuwa ga mu yi shi kaɗan ne fa, ba za mu iya biyan haƙƙin da Allah ya ce mu a kanmu ba. Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya shiga aljanna da kyan aikinsa sai dai da rahama Allah. To shine ash-shakur, Allah zai ƙara mana ya ninninka ya ninninka, hatta bayi masu kurakurai waɗanda Allah ya nufa sai sun je wuta cikin muminai in suka tashi shigo aljanna sai Allah ya ninninka musu. Ha Annabi ya ba labarin ƙarshen bayi cikin shiga aljanna, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan Allah ya ce mishi to ka je ka dauki duk abin da kake so a cikin aljanna, ya je ya gama iya hadamarsa sai Allah ya ce me kake ganin inda za a ninka maka sau goma, ce ya Allah atastazibi ya rabbi wa anta rabbi, ya Allah izgili kuma za ka yi mini ni da aka shigo cikin alfarma wannan ninninkawa kuma, sai Allah ya ce ka je an ninninka maka duk abin da ka dauka cikin aljanna to an ninka maka shi sau goma. Wannan kuma shine afqaru ahlil janna, shine sarkin matsiyatan aljanna gaba daya wanda fi kowa talauci, bayan an bashi kaman girman duniya sai kuma an ninka mai sau goma saboda falala Allah. To shine ma'anar innahu ghafurun, Allah mai kauda kai ne akan kurakuran bayinsa da suka tsaye da waɗannan ayyuka. Sannan kuma shakurun, Allah kuma mai ainihin wato yabawa ne da ƙarawa. Yan uwa masu albarka, abinda nake so mu tira daga cikin waɗannan ayoyi shine ina muke da waɗannan ayyuka,
meye alaƙarka da alƙur'ani, meye alaƙarka da sallah, da wani irin mataki kake yi na ciyarwa, kana cikin masu kula da alƙur'ani kana bashi haƙinsa, kar ka shiga cikin wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, kana cikin masu kula da sallah ko kana cikin wailul lil musallin alladhina hum salatuhum sahun, kana cikin masu infaki kar ka zama cikin wadanda hatta idza jaa adahum lawtu qala rabbi rji'un la'alli a'mal salihan, ba wannan ba kashin sotu abin munafiqun cewa ya lazina wa anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa akum min as-salihin. Allah yace wani akhira Allah nafsa ya ja'a annabi fasara yace wanda duk Allah ya bashi arziki, annabi yace ya shiga uku, sai wanda ya bayar dama da hagu dama da hagu dama da hagu, yace ku ta bayarwa kar ku bari sai kun kai gargara. Sannan mutum ya ce, abawa ne, abawa ne, abawa ne, lokaci ya ƙure, a lokacin ma za a ce ba za a bayar ba ma, musamman ma irin magada na yanzu ce, kai ba ya ruɗe ku da burin shi kawai, ba ya cikin hayyacinsa. Wani ma bashi ma da aka ce, ba za su ci gado ba har sai an biya bashi, min ba da wasiyatin yusu na biha audain, sai a ga mutum ya rasu. ‘Ya’yan shi sun san shi da Alhajiwa ne suna da kasuwa, Alhajiwa ne ya zo da bayanai cewa ga alat ɗin abin da na yi babanku na bashi da nake wance gaskiya Alhaji ka hakuri mu ba san da wannan ba. A ja musu hadisi, a kira limai ja hadisi, ce ku ji tsoron Allah fa ba muku zai shiga zai fuskanci azaba a gauri, sai ai muna mushi addu'a, muna mushi addu'a. Wallahi aya guda ne suka yi wannan. A wani gari nan kusa da mu aka samu sai aya ma da suka kai babansu ƙara gun alƙali, suka ce ya siyar da wani sashe na dukiyarsa da aka bakin ciki yake musu kasu ci gado. Alƙali ya maida ya bata wannan cinikin, ya butsalin wannan cinikin. Ikon Allah, wani kwanci ya faɗi. Aka dinga roto a cikin irin shirin nan na ban mamaki, irin shirin da ake a gidajen rediyo da suke ba da mamaki da ta'ajjubi. To kaga ashe kowa ya tsayaye wa kanshi karatun tanasu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, duk wanda yake raye da ransa da lafiyarsa aka gaya mishi wani abu na nasiha da ya shafi abin da ka san kana yi, to kaka ce an zage ka ko an maka gugar zana, ko malamin nan shi ma ya san ya abin da yake, kai da kai yake da abin shikenan ka ci riba. Ka zama cikin alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, Allah ka sa mu cikin su. Yan uwa masu albarka, kana cika ku da dogon surutun da zai mantar da mu farkon zancen. Zancen dai shine kasuwanci mai riba, tsokaci a cikin aya ta 29 da kuma tsakatin makara ko cikin suratul Fatir. Ba zan cika ku da surutu, ana fata wannan ya zama mana guziri, kuma ga malam zai mana taliki ya sa mana albarka. Abinda na faɗa ya zama daidai, ina fata Allah ya bani ni da kuladansa, kurakurai kuma da ƙarancin ilimi Allah ya fi mana gabaki ɗaya. Sannan kuma ina godiya a karan farko da ƙarshe ga Allah maɗaukakin sarki, sannan godiya ga waɗannan fuskoki da masu albarka da suka zauna suka ji abin da muke faɗa, ina godiya ƙwarai. Sannan godiya ga waɗannan matasa masu ƙoƙari da suka yi ta sa'ayi, ba su yi fushi ba, ba su ji takaici ba, tare da cewa da sai da suka min a tara a tara, sannan aka samu na zaune wa azumin. Allah ya saka musu da alkhairi, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, mun Allah godiya da ya nuna mana ƙarshen wannan muhadara, kafin mu karkare ko mu kai ga malam mai taliki Sheikh Malam Musa Shaib, za mu ba mai rakiyar malam ya dan tufa mana albarka a cikin wannan muhadara. Assalamu alaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنوام سوء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفرقوني إن أصلا تبتدع جماعة وعدا ما نيبا وقوبني أمثلنا شنة. Akwai
alaka da muke da shi da masallaci tun jumawa ko da malai yake buga misalin kansiloji kwanaki na tuna akwai sadda ma harka gayyato masu neman takara muka tattauna da su ana Allah ubangiji ya kara wa umma wannan yanki albarka. Abu na biyu wannan tsokaci da malai mana babu shakka guzuri ne mai matukar muhimmanci gare mu baki daya na wannan rayuwa da Allah madaukakin sarki ya kaddare mu da zuwa. Kada mu manta Allah madaukakin sarki dama ya ce bai halice mu ba sai don mu bauta masa. To a cikin hakan ne kuma saboda lutufin Allah sai kuma ya mana nuni zuwa ga hanyar da za mu bi tsira. To ga ni hankali da ni tunani ya kamata ya zama ya rike wannan a matsayin hanyar da zai rayu domin ya tsira tun daga nan duniya har lahira. Ya dai ga ya tabbata ka riga ka zo duniya. Dama zuwan ba zabi ake yi mutum ba ko? To kuma duk wanda ya zo zai koma ga Allah. To kafin komawan naka sai kai kokari ka tsinci abin da zaka tsinta. Yanzu kamar yadda malamin ya gaya mana, inda za a zo a samu wani dan kasuwa wanda ya san kan kasuwanci zai zo ya gaya mana cewa ga wani harka da ake samu. Duk wanda ya saka kaza to cikin awa ɗaya zai ninku ya zama kaza. Jama'a za a shiga wannan harkar ko ba za a shiga ba. Wannan ya sa ma har aka samu ɗan damfara suke damfaran mutane da suna kala-kala. A zo a ce an zo an bude wa wani kamfani in ka sa 100,000 za a ninka maka ya zama 200,000 mutane su ta saka kuɗi. Bayan kwana biyu sai a ce sun ɓace. To duk wannan dama malai ya gaya mana akwai risk saboda gambling ne. Amma wannan da Allah ya gaya mana to babu shakka nasara ce 100%. Allah ya bamu ikon cikawa. Mu yi kokari yan uwa masu albarka mu rinka tambayan kanmu. A yau din nan sau nawa na karanta Alkur'ani? Sallan nan da aka yi magana guda nawa na samu a cikin jama'a? To alaman kana lura da guzurinka kenan. Ba zan ja lokaci ba kamar yadda na ambata malam da zai mana taliki zai ainihin cika shi mana insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala asharifil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da muka kawo karshe na wannan muhadara wanda Sheikh kuma Professor Kabir Abubakar Al-Asgar amma da an bani sai in ce Al-Akbar saboda abin ya kai kwarai da gaske kuwa darba sa ta fa karshe gaya wadai wanda bai da abu kuma bai bayarwa saboda haka an zo wurin da abu yake. Mun gode alhamdulillahi rabbil alamin an koro bayanai dangane da abubuwa da yawa abinda ya shafi Alkur'ani da sauran ayyuka na ibada da kasuwanci wanda yake babu faduwa a ciki sai riba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda suke da wuya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kathuruna umur aqilluna yawmal qiyama yace da yawa waɗanda suke da abu a rayuwar duniya sun tara dukiya ma dudu mu yawan gaske yace su suke da abu dan kadan a ran tashar kiyama illa man fa'ala kaza wa kaza sai wanda ya aikata kaza da kaza ana gina makaranta ya kawo nashi ana gina masallaci ya kawo nashi an zo ana ci za a taimaki marayu ya kawo an gajiyayyu miskinai waɗanda ba su da shi ya kawo mazala su ci sai irin waɗannan amma a yanzu waɗanda Allah tabaraka wataala ya hore musu guda nawa suke da irin wannan tunani ɗan kaɗan ne daga cikin waɗanda Allah tabaraka wataala ya hore musu. Sai malai kawo ƙarshen aya wanda yake Allah ya kira waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyati ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sai Allah ya ce walan yu'akhkira Allahu nafsan idza jaa ajalaha wallahu khabirun bima ta'malu. Saboda haka shi kaga ko da yaushe mutum ya zama ya ciyar da wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurba ƙarfin ka bane ba dabaran ka bane ba iyawan ka bane Allah ne ya so da ikon sa da gonin san sa da iyawar sa ya aje ma wannan abu. Zaka ga akwai wa'anda yake ajin ku daya ko a primary school ko a secondary ko a jami'a ko waye amma yau gashi sai sun zo gurin ka sun danyi sai ka musu karuwa kasancewa wannan wani ma haddaji ne kuma ajin ku daya wallahi an gane wannan ko kasancewa arziki kawai shi na Allah ne ya buda ma kuma ka samu abubuwan da kake so Allah tabaaraka wa ta'ala ya kira ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim jala ce me tuminu billahi wa rasuli ya wadanda suka yi imani shin in shirdar da ku in nuna muku kasuwanci wanda za ta tserar da ku daga azaba wanda take mai radi jala ce ku yi imani da Allah da kuma manzon sa kaga abinda ake bukata kenan a gurin mutum ya zama yayi imani da Allah ya san duk wani abin da ya samu wanda daga Allah ne tabaaraka wa ta'ala duk wani abin da ya rasa ya san cewa wannan abu ba rabon sa bane kai imani da Allah tabaaraka wa ta'ala sannan kai imani da manzancin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka wata janjuna bi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum sannan ku jihadi saboda daukaka kalman Allah sai Allah ya ce bi amwalikum da dukiyoyinku sannan Allah ya kawo rai sannan kuma da rayukanku kasancewar dukiya wata aba ce mai shiga rai saboda haka duk inda Allah ya kawo sai ya fara gabatar da ita sannan a kawo rayuwa saboda mutum ya karrasa ransa saboda dukiyarsa an gane wannan ayi saboda abu ne wanda take shiga rai kwarai da gaske gaske saboda haka a kawo irin wayannan abubuwa duk malamin ya bayani irin wayannan abubuwa wanda yake mutum ya kamata ya shiri ya yi tanaji ya ci saboda ranan tashi har kiyama ranan za su yi masa amfani fiye da ka zo karin kasan dukiyar magadan ka fiye da naka wannan kuma ba daidai bane ka so dukiyar ka ne fiye da na magada saboda haka ya zama kai ne zaka yi ayyuka na alkhairi amma ka tattala ta ka aje ba ci ba sha ba taimakon yan uwa ba komai ka jibge wai kai karka bai anka kana mutuwa shikenan dama wani bai aure ko ya auren ma bai nubale na garabi da yana hawa mashin roba roba nubale hawa mota mai kyau da ba shi da gida mai kyau yanzu bare shiga gida wanda yake mai kyau wani aboki na mahauci ne yace ga hushi wani mai kuɗi ya tara kuɗi da ban mamaki amma an yazo sai yace a bashi kwata rabin kilo kenan dan bashi rabin kilo ya ba alhaji yace to ai kun san abin ne fa eh to sai ranar juma'a in ranar juma'a in ta zo yace shi zai sai rabin kilo ranar juma'a ranan nan kawai sai ana cikin tafiya sai ga abokin shi wanda suka za wanda suke neman kuɗi tare suka tara kuɗi tare ranan nan Allah ya mai rusuwa yanka yadda ƴaƴan nan kawai suke shagari ranan nan da yazo ce ba na makilo biyu insha Allah lafiya ce kai ba lafiya wallahi ba lafiya to da haka kawai ranan da ya ƙara dawa ce a bada kilo uku ran juma'a ya ce a bani kilo hudu yau karfe su za a yi na kayan ciki yace gara in ci abina in naga ana taimako ma in bada ai yanzu ni ba ma na fata in mutu bar wani abu duk sai na aikin Allah da kudin nan saboda yadda abubuwa suke faruwa irin wayannan wallahi ma malamai irin wayannan abubuwa Allah ya samu dace saboda haka kaga malam ya tsokace irin wayannan abubuwa mutum yayi wa kansa ainihin kyakkyawan shiri da kuma ainihin wato tanaji tama fa amina duniya fa innaka fani kana son jin daɗin rayuwar duniya ka hole amma kuma gashi ka riga ka tsari ai ka tsari ga lufafin ka nan ma a cikin kasuwa ya fara yawo minan nashwati wan nisa'i husani kana son doguwar rayuwa kuma da mata ma masu kyau bayan kuma rayuwar ka ta riga ta tafi kuma ta tsari ni ma fa fursa ne amma na tomiyan kuka Allah ya sa mu dace akarmakallahu Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya biya kuma kamar yadda malam ya ambace Sheikh Malam Musa Muhammad Sahabi wanda yake muna tare da shi a cikin wannan masallacin tun shekara 2006 eh muke karatu mun sauke littattafai da yawan gaske iri daban-daban a cikin wannan karatu shi ma muna masa roƙo Allah ya ƙara masa lafiya Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta wa iyayensa Sheikh Malam Muhammad Awan Albani Adam muna roƙo Allah ya gafarta masa duk wayannan dukkan mu almajiransa ne tun daga Malam Musa Sahabi har zuwa malaman da suke zaune dukkan mu nan jeren giya muna cikin wayanda suka amfana da karatunsa kuma har yanzu kawai zalata in ka tara karfe 9 zuwa 10 sai ka amfana da karatunsa na Sahih Buhari an gane ko saboda haka dukkan muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yafe musu ya gafarta musu kuma ni ma nan zan tsaya fa da ta'aliki kun san muku ma adalci wane a ce a kira farfeso a sheikh eh yi wa'azi kuma a ce ni in ce wani abu kuma daga baya ai kun ga an yi mani abun nan haka sai dai kawai abubuwan da ya zama haka kawai dai shikenan dai haka din la sauda shikenan